wannan wata mai albarka, mai alfarma, watan Ramadana, kamar yadda muka yi alkawari za mu ci gaba da wannan karatu na Umdatul Ahkam a wannan masallaci, amma Allah bai nufa ba saboda yawan uzuruka, har sai da Ramadan din kuma ya kara kewayowa. To muna fata dai bayan wannan Ramadan din za mu samu daman ci gaba da karatun, kuma insha Allah akwai alamun haka saboda uzurrukan sun dan ragu sosai insha Allah. A gabanin mu fara za mu sa shi Maulana Goni Yusuf ya mana addu'a, yadda muka fara lafiya Allah ya sa mu gama lafiya. Amin.
Allahumma
آمين. آمين آمين آمين.
والذي لا سبب المستقيم على آله يقدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
الحمد لله. أيوب بيوجا وتر رمضان هجرة تمنزو صلى الله عليه وسلم شكرتا دبديد دريفودا أربعين دوكو. Idan ba a manta ba, mun tsaya ne hadisin Mutarrif bin Abdullah bayan hadisin Abu Huraira, a guna hadisi ne na 84 raƙami, amma a wasu nuska za ku ga hadisi ne na 91, a wata nuska kuma na 90 daidai, saboda wasu masu tarkimin sukan yanke hadisi ɗaya su mayar da shi hadisi biyu. An Mutarrif bin Abdullah bin Shakhir qala sallaitu ana wa Imran ibn Husayn خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نحض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيد إمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ينا باب صفة باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حديثي نا تمانند فدوكو تسئن دا داياكو تسئن saboda bambancin tarkimi bayan hadisin Abu Huraira. An Mutarrif bin Abdullah bin Shakhir qala sallaitu ana wa Imran ibn Husayn khalfa Ali ibn Abi Talib, nayi salla ni da Imran ibn Husayn. Shi Mutarrif bashi da suhuba, kamar yadda muka bayyana cewa muna tarjaman waɗanda suke da suhuba. Sannan hadisin yana nuna shi Mutarrif da Imran ibn Husayn sun yi sallah a bayan Sayyidina Ali. To irin wannan hadisi yakan iya daukan hadisi guda biyu ne. Zaka iya cewa hadisi Imran bin Hussein ne, zaka iya cewa hadisi na Ali bin Abi Talib ne, kamar yadda zaka iya cewa kowanne daga cikinsu shi mutarrif ya rawaito a wajensa. Shi yasa ne idan ka koma tarjama ta mutarrif cikin sahabbai waɗanda yake da riwaya a gunsu, zaka ga an kawo kowanne daga cikin Imran ibn Hussein da kuma Ali ibn Abi Talib. Wannan wasu asraru ne daga cikin ilimin mustalah. Kasancewa shi Imran ibn Hussein yace a ƙarshen hadisin, yace sayyidina Ali ya tunatar da shi irin sallan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, to wannan zai nuna maka shi ma ya rawaito wannan sifa din a wajen manzo Allah. Kaga hadisin zaka iya cewa hadisin sa ne. Sannan kuma shi sayyidina Ali wanda aka yi sallan a bayansa, ita sallah din mimma la yuqalu aw mimma la yuf'alu bir ra'yi wal ijtihadi, duk abinda ba a ijtihadi a ciki, ba a ra'ayi a ciki, idan sahabi manzo sallallahu alaihi wasallama ya aikata, to wannan abu yana da hukunci na marfu'i ne. Kasancewa ba a iya abin kai tsaye da ijtihadi, to za a ce ya gani ne agun manzo sallallahu alaihi wasallama ya aikata yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya gani yana aikatawa. Kamar yadda al-Imam Suyuti cikin Alfiyatul Asr yake cewa wal yu'tahukum ar-raf'i fi as-sawabi nahwa min as-sunnati min sahabi كذا أمرنا وكذا كنا نرى في أحده أو عن إضافة أرى. أكوي تنقب عندك شيوا وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ أن سالف ما حمله. دوني أبندا كجا صحابي من زعل يا أيكتا كمن سفر صلن دا عنان سيدنا علي yayi, to za a dauke shi kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ne yayi. Idan aiki ne yana da hukunci aiki irin na manzo Allah. Sannan kuma idan kauli ne kamar manzo Allah ne ya fada da bakinsa, to wannan shine yasa anan karshe shi Imran ibn Hussein yace qad zakkarani hadha, ishara zuwa ga sayyidina Ali salata Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To shine shi mutarrif din yace sallaitu ana wa Imran ibn Hussein, ni da Imran ibn Hussein mun yi sallah khalfa Ali ibn Abi Talib, a bayan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali mai rawaito mana sifar sallar manzo sallallahu alaihi wasallama al-mu'arraf ne la yu'arraf, yana ɗaya daga cikin sahabbai shahararru waɗanda yara ƙanana ma sun san su, wanda bai shiga makaranta ba ma ya san Sayyidina Ali. Kasancewa kace Abubakar, Umar, Usman, Ali, su fudun nan kasancewarsu sahabban manzon Allah ne, mutawatiri ne. Sannan kuma al-mutawatirat yana daga cikin yaqiniyat, kamar yadda ka san da cewa duk dan yobe ya san da akwai wani gari da ake ce mishi da maturu. Duk dan yobe ya san da wannan. Idan wani ya ce akwai damaturu, to baya bukatan tambayan dalili, menene dalilin da zai nuna cewa a yobe akwai damaturu. balle bukatan rawaito damaturu da sanadi da riwaya kace haddathani fulan akhbarani fulan an fulan an fulan qala yazo yace ai a cikin jihar Yobe akwai wani gari da ake ce mishi damaturu ba a bukata shi yasa ma malaman hadisi suka ce duk wani abin da aka rawaito shi duk abin da ya zamanto mutawatiri to ba a bukatan sanadi yanzu nan da yawa ba su taba zuwa makka ba amma ba sa bukatan sanadi a rawaito musu makka ko a tabbatar musu da sanadi cewa akwai makka a dudiya ba sa bukatan wannan to kamar haka ne abubakar umar usman ali waɗannan su fudun nan kasancewarsu cikin sabon manzon Allah kowa ya san su da tawaturi ne da tawaturi aka san su to ma dama kuma sun kasance cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba a magana akan adalarsu shi duk wanda aka ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da idanunsa ba a bincikan komai akan sa ma dama yayi imani da shi dama sharadin suhuba ganin manzon Allah a ido da imani da shi imani da shi kadai ba zai sa ka zama sahabi ba ganin sa kadai ba zai sa ka zama to sahabi ba da ganin sa kadai zai sa ka zama sahabi da waɗanda suke kub da ku irin su Abu Lahab su Abu Talib su da makamantan su da za a ce musu su sahabbai ne to imani shine ya cire su cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam didda sun samu ganin sa boro boro da ido shi yasa al-Imam an-Nawawi yake cewa wa hum udulun kulluhum la yashtabi an-Nawawi ajma'a man yu'taddubi duk sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama adalai ne al-Imam an-Nawawi yace duk wanda ake la'akari da maganarsa in yana magana za a saurara to ya shiga cikin ijma'i akan haka saboda da zarar ka ce kai baka yadda sahabin manzon Allah adali bane farko fa abin da zaka yi to ka ajiye Qur'anin da yake hannunka farko kenan ma'ana ka rusa addinin ne su kutum ta tushe sa ma dama hadisi ba a karbansa sai a gun adali ba akwai sharuɗa ko na hadisi sahih awwalu has sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashazza aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi ko sharuɗa na hadisi sahih ba to yaya qur'ani mutumin da yace bai yadda da adala ta sahabban manzo Allah ba ya ajiye Qur'ani saboda ta hannun suwa ya samu Qur'ani shi yasa ma shi'a in suka buda baki suka ce ma sun yadda da Qur'ani taqiyya suke maka ma'ana munafirci suke maka abinda ba su yadda da shi ba suka munafirce ka suka ce sun yadda da shi saboda su ba wai adala ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi baya jin kunya ya kama sunan sayyidina Abubakar ko Umar ko Usman ya la'anta da kuma waɗanda suke tare da su a yanzu jabbarawa al jabbariyun saboda menene kasancewa suna da wani addu'a ma suke kiran shi da suna du'a usana mai quraishi bazan iya karanta muku wannan addu'ar ba ma'ana addu'a ce tana sifanta Abubakar da tana la'anta Abubakar da Umar tana cewa gumaka ne guda biyu na quraishawa a gani to saboda haka nabiyunsa idan wanda yace bai yadda da adala ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba yace ya yadda to a karanto mishi ayoyi wadanda suka addala sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda ayoyin nan ba su ware kowanne sahabi ba a ciki, musamman ma aya ta suratul hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, sai ya ce wa kullan wa'adallahu al-husna. Kullu din nan wanda bai iya larabci ba ma ya san ma'anarsa, kullu din nan. Kuma sahabi in ma ya musulunta kafin fatu makka, wai ma ya musulunta bayan fatu makka, babu kismi salis, babu kismi salis. Ya musulunta kafin fatu makka ko bayan fatu makka, babu wani sahabi da baya nan baya nan. Wannan istiqra'i ne, istiqra'i ne tam, cikakken istiqra'i ne. Misali a ce an haifi wane kafin independa, kafin 1960 da ku, ko an haifi wane bayan independa, Nigeria abu guda biyu ne kawai, kafin independa, bayan independa. To saboda haka waɗannan ayoyin ina za a sa su, to saboda haka sayyidina Ali shine khalifa na fudu wanda ya zamo khalifa ta hanyar bai'a, kamar yadda ya zo cikin Nahjul Balagha, bay'ani man bay'a Abu Bakr wa Umar wa Usman, waɗanda suka yi wa sayyidina Abu Bakr da Umar da Usman bai'a na suka zamo khalifa, su ne suka mini bai'a nima na zamo khalifa. Ba rubutaccen abu ba ne wanda manzo ya rubuta ya ce bayana kuna da sayyidina Ali, kamar yadda shi a suke faɗa kenan. Saboda idan aka ce rubutaccen abu ne, akwai wani abu da manzo zai yana so a yi abun kuma sannan wani ya hana. Ai idan manzo ya naɗa sayyidina Ali khalifanci, ko Abu Bakar ko Umar ko Usman, ba wani a duniyan nan kaf wanda ya isa ya kawar da abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya so abin ya wakana, kaf babu shi a duniya. Balle a ce Abu Bakar ya kwata suka hada baki da Umar, ya bawa Umar, Umar suka hada baki da Usman, ya bawa Usman. Wannan ire-iren mu ma ba za mu iya yin wannan abun ba, ire-iren mu ma ba za mu iya yin wannan ba. Mu yi wa manzon Allah haka, yanzu kai za ka iya cutar manzon Allah? Manzon Allah ya ce ga yadda za a yi bayan ya rasu ka kawar. Sannan ina sabon manzo Allah wanda suka yi Badar, suka yi Uhud, ina suke za su yadda a kawar da abin da manzo Allah ya ce a yi? Ba su yadda ba. To saboda haka ne mai jawharatul tauhid yake cewa wannan wa sha'anuhum fil fadli kal khilafati, matsayinsu a fifiko kamar matsayinsu a khalifanci ne. Abu Bakar ya fara yin khalifanci, shi ne sahabi na farko mafi daraja, sai Umar ya yi khalifanci shi ne na biyu, sai Usman shi ne na uku, sai sayyidina Ali shi ne na hudu. Wannan ijma'i ne na malaman umma gaba ɗayansu a kan wannan. Sannan shi ana mishi laqabi, ana mishi kunya da Abu Sibtaini, ana mishi kunya da Abu Hassan. Sannan manzo ya mishi kunya ta musamman da suna Abu Turab, Abu Turab. Ana mishi laqabi da Haidar, ana mishi laqabi da Al-Karrar. Yani duk laqabuka ne sayyidina Ali wanda ya samu waɗannan lakubbuka ta hanyar jaruntakansa. Sannan shi ne mujin sayyidatu nisa'i ahli janna, mijin sayyida Fatima radiyallahu ta'ala anha. Kaga daraja, mutukar daraja ta kare. Sannan shine wanda duk wani sharifi a duniya to dole madarin sharibtakansa ya dawo kansa. Duk wani sharifi a duniya jidda shurafa, kamar yadda zamu zo mu karanta a hadisin Zaid bin Arqam, suna da maratibi. An ce sharifi ba ana nufin dukkan su darajar su daya bane. Kasancewa sharifai din suna da resuna guda shida. To gurgudon reshen da ka taho shine gurgudon darajanka. To saboda haka sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu al-mu'arraf ne la yu'arraf, darajarsa ko manaqibinsa a irin wannan lokaci ba zai yi mu fade shi ba, ba dan cike wa'adinmu na duk wani sahabi da ya fito za mu takaita tarjama, saboda mutane suna sanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, musamman irin wannan yanayi ko zamani da ake aibanta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake kushe su radiyallahu anhu. Fakana, wannan waye ne ya fadi fakanan nan? Shine Mutarrib bin Abdullah. Shi sayyidina Ali ya kasance iza sajada, in yayi sujada kabbara zai ce Allahu akbar. Shigen hadisin sayyidina Abu Huraira ne yana fadan wuraren da manzo sallama yake yin kabbara. Wa iza rafa ra'sahu kabbara, idan ya daga kansa ma zai ce Allahu akbar. Wa iza nahada min ar-rak'atayn, idan ya taso daga rak'a guda biyu kabbara zai yi kabbara. Wannan shi zai tunatar da kai abinda Bini Ashir ya fada. Gane? In ka koma karatun da muka yi na Bini Ashir an yame, muka kawo dalilin kowace matsala, to zaka ga dalilin da ya sa malikiya suka ce idan kai raka'a guda biyu in zaka tashi ka miƙe zaka ce Allahu akbar, idan kai raka'a guda biyu tashin naka kaman yin sabon raka'a ne. A duk lokacin da kai raka'a guda biyu kai tahiyya, to tahiyyan nan yana nuna neman afurubal ne na karɓar raka'o'i guda biyu. Shi yasa in kai raka'a guda biyu zaka nemi afurubal din manzon Allah ya tura raka'o'in guda biyu a karba. To domin haka idan ka tashi to zaka ce Allahu akbar, kamar yadda mai fara sallah farko zai ce Allahu akbar. To shi yasa anan yace wa iza nahada min ar-rak'atayn kabbara. Kaga wannan zai baka menene dalilin malikiyya akan wannan. Falamma qada as-salata, da ya gama sallah akhadha bi yadi Imran ibn Husayn sai ya rike hannuna, inji mutarrif kenan, faqala sai yace kad zakkarani hadha, wannan ishara ce ta girmamawa. Wannan mai darajan wato sayyidina Ali kenan, wato ya tunatar da ni salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Anan salata da nasaba, ma'ana irin sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, shine masdari ne wanda yake zuwa gurbin tashbihi. Masdari ne yake zuwa gurbin tashbihi, kaman ya ce kad zakkarani hadha ka salati, ko misla salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ne, irin sallan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake, wannan ya tunatar da ni wato sayyidina Ali. Au qala, inji mutarrif din yace ko kuma shi Imran ibn Husayn cewa yayi salla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ma'ana ko yace zakkarani haza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ko kuma yace sallabina salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, yana shakku ne wanne lafazi ya fada. To ta yaya wannan zai ma kariya? Ta yaya wannan zai ma kariya hatta lafuzzuka guda biyu masu ma'ana daya? Kana gani dai duk wannan yana bada ma'ana guda daya. To baya so yace kat ga abin da Sayyidina Ali ya fada, ko ga abin da Imran ibn Hussein ya fada, da yake yana shakku ko wannan lafazin ya fada ko wannan lafazin ya fada, duk ya kawo lafuzzukan guda biyu duka. Sannan lafuzzukan nan ba na manzon Allah bane fa, magana ne na Imran ibn Hussein, shi ne ya ce zakarani haza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ko ya ce sallabina salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. In har Imran bin Hussein mutarrif ba zai iya yi mishi kariya ba, zai fadi lafuzzukan sa guda biyu dan ya fita. To ta yaya wannan zai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kariya? Shi yasa dole ne mutane su dawo da hankalinsu a irin wannan zamani, wanda za a duba manya-manyan malamai tabi'ai atba'ul atba'u waliyai, wanda kowanne ɗaya idan ya mutu aka binne shi, ƙasa ba ta isa ta cinye gangan jikinsa ba. Sannan a wannan zamani za a aibanta su a ƙaryata hadisansu. Wanda kuma a irin wannan zamanin da muke cikin nan, aka ce ka nemo adali, a ina za ka samo shi? Yanzu inda ba a tara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, aka ce a wannan zamanin a nemo adalai su tara manzo Allah. Kowa zai zauna ya shirya abin da ya daidai da ra'ayinsa da aqidinsa, zai fito ya ce ga yayi ƙarya. Saboda cewa aka yi wal'adulu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi saghaira, adali shine wanda ya bar dukkan kaba'irori. Idan an ce kaba'irori, galibi mu za mu dauka baya zina, baya cin riba, baya luwadi, ababe da yawa cikin abubuwan da yanzu muke aikatawa kaba'irori. Yanzu zaka rasa giba yi da mutane, cin naman mutane a daba, balle uwa uba ƙarya akan naira 500 ko 1000 ne sai kai ƙarya? Saboda gani idan ba kai ƙarya ba, ba za a baka naira 500, ba za a baka 1000 ba. Ƙaryan kuma yana ɗaya daga cikin kaba'ira. Don sai ka bar kaba'ira gaba ɗayansa, anan ma bai tsaya ba fa. Yawancin abin da ake ce masa ghaira, ma yawanci sai dai ka aikata ko a mantuwa ko tuntube, da gangan ba za ka aikata ghaira ba. To ina adali yake? Adalai sun shude, zamaninsu ya shude. Abin da suka rawaito mu yadda, in sun ce manzon Allah ya faɗa, wallahi tallahi ba za su yi manzon Allah ƙarya ba. Hatta hadisan da ake warewa, ake cewa waɗannan hadisai ne dhaifai din, an duba according to rules ne da ka'idodi na hadisi kawai, aka ce dhaifi ne. Wanda aka ce hadisinsa dhaifi ne, kaf zamanin nan yanzu za ka nemi irinsa ba za ka same shi ba. Shi kuma a can da an ce dhaifi ne, ba a karɓan hadisinsa. Ko hadisin da aka ce dhaifi ne, in aka tara fatawoyin malaman duniyan nan kaf gaba daya, hadisi dhaifi sai ya tada fatawarsu gaba daya. Saboda fatawarsu din ijtihadi ne, ba manzo Allah ne ya faɗi fatawar da bakinsa ba. Ba yadda za a yi ijtihadi ya zama to kaulin manzo Allah, amma hadisi dhaifi fa zai yiwu ya zamanto manzo Allah ya faɗe shi. Yanzu misali mun ce ba za mu karbi hadisi ba sai a gun dabiti, ko mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi ba si agun dabiti ba menene dabiti wanda muka tabbatar da cewa inye rawaito hadisi zai rubuta a takarda kuma zai haddace haddan kuma zai dinga muraja'a yadda ake muraja'an Qur'ani ake musaffa dan ka haddar kar tazbi wannan dabiti ne to muka ce to wannan ba dabiti bane wannan hadisin da'ifi ne to yanzu aka ce mutum duk mutumin da bashi da hadda mai kyau ne duk kalman da ya fada ne ba daidai bane yanzu wanda bashi da hadda mai kyau ai za a yi dace musaffa ta zo kansa ya karanta rubu ko rubu cikakke ba ba gyara ai zai yi to rubun da ya karanta ba gyaran fa ai mai kyau ne to shi ma in an yi dace wannan hadisin ya haddace shi fa ya zama sahihi shi yasa al-Imam Suyuti farko-farkon alfiyarsa yake cewa wal hukmu bi sihhati wa dha'fi ala zahirihi lil qat'i illa ma hawa gane to saboda haka ne malaman hadisi suke rawaito hadisi da yayi Tirmidhi sai rawaito hadisi sai ya ce fulan bin fulan da'ifun sai ya ce wane dan wane da ya fito cikin sanadin wannan hadisin da'ifi ne ko ya ce wa isnaduhu da'ifun ti da kansa fa ya rawaito zai ce kuma hadisin da'ifi ne baka tambayan kanka to in hadisin da'ifi ne me yasa ya rawaito ai yana sane da cewa hadisi da ifin yana da kima yana da daraja zai iya tada fatawan kowa ka'inan mankana shi yasa ya rawaito hadisin da ifin to saboda haka ne anan yace au qala sallabina salata muhammadin sallallahu alaihi wasallama ya fadi lafazuka guda biyu duka na imran didda lafazin sahabi ne ba lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ruwatu suna yin wannan saboda kada a tuhume su misali idan akwai wani wanda shi ma yayi sallah bayan sayyidina Ali sai ya ji shi mutarrib yana karantar da wannan hadisin sai ya fadi lafazi guda daya shi wancan ya haddace lafazin da shi sai shi Imran din ya fada misali shi mutarrib sai ya ce kawai faqala qad zakarani hadha salata muhammadin sallallahu alaihi wasallama bai kawo dai lafazin ba shi wanda aka yi sallan tare da shi wancan shi kuma ya haddace cewa shi Imran din cewa yayi sallabina salata muhammadin sallallahu alaihi wasallama zai zo ya ce mi mutarrib ba dabiti bane yace mutarrib ba shi da dabtu sai ya ce a daina karban hadisin sa saboda Imran ya ce zakarani haza salata muhammadin sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya zo ya ce sallabina salata muhammadin sallallahu alaihi wasallama wannan zai nuna lafuzzukan hadisan manzon Allah ma zai iya canja su yadda ya canja lafazin Imran daga yau sai a daina karban hadisin mutarrib da hujjar cewa shi ba dabiti bane baya haddace lafuzzuka amma da ya fadi lafuzzukan guda biyu fa to shi wannan an toshe wannan kofan ya toshe kofan a ce a tuhume shi da cewa shi ba shi da dabtu to wannan ne yana daya daga cikin dalilan da yasa suke fadan wannan da kuma gujewa ƙarya wannan shine babban dalili din to idan muka duba wannan hadisin da muka karanta za ku ga daga cikin lafuzzuka da yace sallaitu bai ce sallaitu wa Imran ba sallaitu wa Imran a larabci idan ka kawo damiri muttasil dole kafin ka yi atafi sai ka kawo damiri munfasil wa in ala damiri raf'in muttasil attafta fafsil wa in ala damiri raf'in muttasil atafta fafsil bid damir al mufassil yanda ibn mali ya fada alfiyar sa idan haddar alfiyar bata kauce ba yace idan kai atafi zuwa ga damiri muttasil kaman sallaitu sallaitu dinnan kace kana so kai atafin sa ga wannan damiri muttasil din to shine yace fafsil bid damir al munfasil kawa ka raba tsakanin damiru muttasil din da ma'tufun alaihi din da damiru munfasil karkace sallaitu wa imran ibn husayn kace sallaitu ana wa imran ibn husayn in ba gaba kayin larabci me ruwan larabci shi ba wai sai kai ka kotun sa haka nan idan damiri din mustatir ne hukuncin su daya ba za ka ce izhab wa zaidun ba ka tafi kai da zaidu a sai dai ka ce izhab anta wa zaidun gane to saboda in ana karanta hadisi ana so a san lugha dake cikin hadisin nahau dake cikin hadisin fiqhu dake cikin hadisi kamar yadda mun muku bayani daga baya wasami'ul hadisi biktisari an fahimihi ka masalil himari ke da suyudi ya fada fal tata'arraf da'afahu wa sihata wa fiqhahu wa nahawahu wa lughata kaga ne to wannan kaga sallaitu ana wa imran ibn husayn sannan idan muka duba wannan hadisi za mu ga akwai ijaz a ciki ijazu hasfin shi mutarrib din ya takaita mana hadisin ne bai ambata mana da dukkan cikakken sifar sallah da sayyidina Ali yayi ba kawai ya fada sujada yace fa kana iza sajada kabbara wa iza rafa'a ra'sahu yana nufin min as-sujudi kabbara wa iza nahada min ar-rak'atayn kabbara ta gani kawai ya gaya mana sujada ko ya gaya mana tasowa daga raka'a guda biyu wayannan abubuwa su ne ya gaya mana a cikin sallar da sayyidina Ali yayi me yasa saboda ya takaita ne wannan shi suke cewa cikin ilimin balaga ijazu hasfi abinda aka gane ka san abin a cire shi a larabci au ko kuma a ambaci gunda yake da iskali gunda yake da matsala ba kowa ne zai iya ganewa ba sai wurare marasa matsalan kuma sai a cire su in kuka duba ko Qur'ani ma yana bada kissa ba komai da komai yake magana akan sa ba sai kaga ya kawo kissa ya yanki ya karasa amma kai a yanayin siyakin zaka gane lalle anan akwai abinda aka cire kamar kissa ta annabi Musa da ƴaƴan annabi Shu'aibu ko faja'atu ihdahuma tamshi ala sihiya ba kaga tanan ne kaga an cire batun suka je gun mahaifinsu suka bashi labarin wani sadauki wani gurzo ya taimake mu ya balla ya balla kofar rijiya ya shaye duk wannan kawai shikenan sai ta dawo ta ce ma babanmu yana neman ka inna abi yad'uka gani wannan shine ijazu hasfin sannan kuma cikin wannan hadisi daga cikin ilmummukan hadisi akwai riwayar sahabi daga sahabi imran ibn husayn sahabi ne ya rawaito sifar sallar manzon Allah a gun sahabi shine sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu abinda yasa karshen hadisi idan ya dawo mun riga ya mun fada baya cewa rawahu al-bukhari ko rawahu muslim dama litafin an gina shine akan hadisan da bukhari da muslim suka rawaito yawanci idan kaga ya fadi yayi takhriji da yan biyu idan yace muttafaqun alayhi qurawahu al-bukhari wa muslim ka duba hadisin akwai wata nukta wanda yasa yayi takhrijin sa idan kuma yace rawahu al-bukhari to yana nufin lafazin na bukhari ne ko kuma shi kadai ne ya rawaito haka idan yace rawahu muslim yana nufin lafazin na muslim ne ko kuma shi kadai ne ya rawaito wannan hadisin in ba haka ba kawai shiru zai yi shiru din da yayi bai ce rawahu wane ba to zai nuna ma yana nan akan sharadin sa na kawo hadisai da suka shafi hukunce hukunce wanda bukhari da muslim ko daya daga cikin su ya rawaito عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين سجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواي wannan qariban din shine maf'uli na biyu na wajadtu in ka cire ma'tufat din kaman ka ce fa wajadtu qiyamahu qariban min as-sawai qariban min as-sawai fa wajadtu qiyamahu maf'uli na awwal sannan qariban maf'uli na biyu sauran abubuwan da ya kawo ma'tufatun ne ala qiyamahu din eh shi yasa wani lokaci dan babu irabi ma'anar hadisin ba zai fito ba anan nukta ce muhimmiya al-Bara ibn Azib ya ambata mana gabanin hadisin mun a baya mun karanta tarjuman al-Bara ibn Azib shine mutumin da sahabin da yasa aka daura shi kan manjani aka yi harbi da shi ya bude kofan a hadiqatul mauti lokacin da ake wato ghazwatul yamama yakin da aka yi zamanin sayyidina abubakar aka kashe musailamatul kazzab a lokacin ne yayi shahada kaga wannan aikun dumbala ne ta yaya za a aibanta sahabin manzon Allah kai shiru a wannan zamanin mutanen da suka yi maka ayyuka irin wannan kake mora a yanzu sallah da azumi ko kura baka shiga ba balle jihadi rana ma baka je ya gasa ka ba kawai ka samu sallah a saukake azumi a saukake dai kai tayi kana samun lada wanda aka kakkashe su aka raunana suna can a baya kuma ka yadda a kushe su a zage su a wannan zamani ma'ana kun san manjani shine wani makami ne irin na da ana daura dutse babba a kai in aka danna dutsen sai ya tafi da karfi in kofa ya dosa in ya buge kofar sai ko kofar sai ta balle to su musailamatul kazzab da suka tabbatar yaki ya rinse dama sun shirya cewa in abin ta baci za mu zo cikin wannan katangan mu kulle kofa sun tsaya sun gina katangar ba zai ballu ba kofa mai karfi kaga mun tsira kenan in sun so ba za su iya balle kofan ba sannan ba za su iya tsallake katangar ba tana da tsawo aka zo ga manjani amma a kusa babu dutse wanda za a daura a harba yadda ki wannan kofan ya bude aka rasa yadda za yi sai al-Bara ibn Azib ya ce a daura ni a kai ka duba fa shi a daura ni a kai yanzu idan kuka ki daura ni ma kuka ce in kuka daura ni na bugi wannan kofan zan mutu to saboda haka ai mai jihadi dama ba ya fito dan ya mutu bane wai da wace wannan irin tunani ne wannan sai suka gamsu da hujjar sai suka daura shi da aka danna aka harba shi yaje daki kofan kofan ya balle shi kuma ba rai shine sabai suka samu shiga wannan hadikatul mautin da ake fada shine aka je aka yaki aka kashe Musailama Turkanza yakin gazo a ghazwatul yamama zamanin sayyidina Abubakar yana nuna sahabban manzon Allah suna nan da cikakken imanin su irin imanin da suke da shi a zamanin manzon Allah irin wannan imanin suke da shi bayan manzon Allah ya rasu kar ku biya jita-jitan shi'a da wayannan jabbariyun din imanin su daidai da misqala zarra bai ragu ba bayan rasuwar manzon Allah babban dalili da hujja shine ka duba ghazwatul yamama wasu bajinta da jarumtaka da kundumbala da sahabban manzon Allah suka yi bayan rasuwar manzon Allah ma a zamanin manzon Allah ma ba a yi ba akwai sahabin da ake ce mishi Ka'aqa shine wanda ya kashe giwa ya tunkari giwa ya kashe shi ka duba irin wannan kundumbala akwai sahabin da kuma ya tare zaki irin wannan suna nan burjik matsalar mu a yau shine ba ma karanta tarihi da siyar da magazi yasa duk wani abin da aka gaya mana na jita-jita marasa tushe na kushe aibanta sahabban manzon Allah yake zama a kwakwalwar mu wanda ya san sahabban manzon Allah duk irin shubhan da za a kawo akan manzon Allah ba zai yarda da shi ba kuma ba zai yarda da cewa sahabin manzon Allah haka kurum saboda san rai ko kashin kansa yayi wani abu duk abin da kaga sahabi yayi yana da yaqini shi a irin fahimtarsa da ijtihadinsa wannan abin da yayi shine daidai kamar yadda mun sha bayani akan Siffin abin da ya faru tsakanin bangaren sayyidina Muawiya da bangaren sayyidina Ali wanda da wannan kadiyya ba kowa ba da yaqinin sa yayi amfani ba san rai ne kowa yayi da Aqil bin Abi Talib ba zai kasance tare da sayyidina Muawiya ba saboda wansa ne sayyidina Ali ko kaninsa ne amma shi a yanayin zahirin fahimtarsa bangaren sayyidina Muawiya su suke da gaskiya ya bar dan uwansa ya bi sayyidina Muawiya haka na Abdullahi bin Ja'far bin Abi Talib aina gaya wani waɗannan nukta guda biyu ya kasa warware su har yau saboda shi Abdullahi bin Ja'far bin Abi Talib shi kansa fa sahabi ne an haife shi manzo yana nan dare shi da kansa Abdullahi bin Ja'far bin Abi Talib ya fada yana cikin sahabbai jariran sahabbai an haife shi manzo yana nan dare manzo ya tauna ya sa wani abu a bakinsa yana cikin wayan da yake jan su jika yake kawo su kurkusa jikinsa bayan mahaifinsu ya yi shahada a ghazwatu mu'ta a Rum ya ja su jika ka koma tarjama Abdullahi bin Ja'far bin Abi Talib ka gani shi ma sahabi ne saboda akwai kananan sahabbai akwai tsakatsakiyan sahabbai akwai manyan sahabbai shi ma ya ga manzon Allah bai tsaya a ganin manzon Allah kadai ba ma har sai da manzon Allah yawun manzon Allah ya hadu da yawunsa ya shiga bakinsa ta shi ma wanda yana tare da sayyidina Muawiya shi har Yazid ma ka san bayan rasuwan sayyidina Muawiya sahabbai su Abdullahi bin Umar su Abdullahi bin Zubair sun ki yadda su yi wa Yazid bai'a cewa shi tabi'i ne akwai sahabbai sahabbai su ya kamata su yi jagoranci, ma dama akwai ɗaya daga cikin su a raye ba tabi ba, wannan shine hujjar su. Tare da sun san da zai yi mafduli yayi jagora, akwai fadil a raye, cewa ku zabi shugaba wanda yafi kowa din ba sharadin shugabanci ba, ba sharadi ba ne, sun san da wannan. Sai shi Abdullahi bin Ja'far bin Abi Talib ya ce ba zai yiwu na kasance tare da mahaifinsa yana raye, yau mahaifinsa baya duniya in juyawa yayansa baya ba, inda ya haka na ce amana. Ku duba a dalilin wannan yayi wa Yazidu bai'a, ka gani, kaga yana tare da sayyidina Muawiya, duk da shi dan uwan sayyidina Ali ne, kuma har ma yana tare da ɗansa Yazid, duk da sahabbai sun kibinsa. Abin da ya raba shi da Yazidu da Makka, da Makka da Madina, ko kace Hijaz, ba su kawo bai'ar su ba, shine yace to zai je ya yaki Makka da Madina. Sai Abdullahi bin Ja'far yace a'a, bari idan na koma Madina in ya so sai a yake mu tare. Shine abinda Yazidu bai nasara ba kenan, bayan da za a yaki garin manzon Allah kai nasara, ana tsakiyar yakin Allah ya dauke ransa. Daga nan kuma sai Abdullahi bin Zubair aka yi mishi bai'a a Makka. Tarihi ne mai tsawo. Idan mutane ba sa sanin irin waɗannan haƙa'iq, to ba sa sanin su wane ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ne fa yake musu kirari, yake cewa yabtaguna fadlan minallahi, sai ya ce waridwana. Shi sahabi ko yaushe yana neman fadalan Allah, yadda ba zai yi wani abu wanda ya san da wannan abin Allah bai yadda da shi ba, sai dai in kuskure ne yayi, suna yin kuskure, yayi abu yana zaton anan yardan Allah yake, aka a samu akasin wannan. Wannan kowanne dan adam, kowanne dan adam yana yin wannan. To shine Al-Bara bin Azib radiyallahu anhuma qala ramaktu as-salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, akace ramaka, a gane, akace ramaka, ka zura wa abu ido dan ka san abin kokop, ka san abin kokop shine ramaka. Ramaka ni Zaidun, Zaidu ya zura min ido. Wai wani yake cewa me yasa duk misalin da ake kawowa a nahu za a cewa kama Zaidun Zaidun ka'imun, sai na ce masa saboda shi kadai ne sahabin manzon Allah wanda aka ambaci sunansa boroboro a cikin Qur'ani, tunda Qur'ani ya buga misalin sahabbai da sunansa cikin Qur'ani, shine bari a nahu kuma a yi tabarruki da Qur'ani, a dinga buga misali na hau da shi, kama Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin, Zaidun qa'imun, ko to wannan ne. To shine yace na zurawa sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallama ido, dan na gano wato kwakwaf din yadda sallar take. Shine yama bayani yace fa wajadtu qiyamahu, ka kun ga farkon sallah sayuwa ba, yace sai na samu sayuwarsa, farak'atahu, wannan rak'a anan yana nufin ruku'i ne, kun gane, min babi itlaqil kulli wa iradatil juz'i. Idan aka ce raka'a ana nufin sukutum din raka'a, amma nan ya ba wa raka'a din wato sunan ruku'i, shine malaman balaga suke kiran shi itlaqul kulli wa iradatul juz'i. Fa'ati dalahu ba'da ruku'i, kun ga yayi bayani anan, gani ta nan zaka gane farraka ta hudin yana nufin wato ruku'i ne ba raka'a gaba ɗaya ba sai ce fati dalahu ba da ruku'i hakanan na samu daidaitu wanda yake yi bayan ruku'i yadda zai daidaitu bayan yayi ruku'i gane sannan zai ce fasaji da tahu duk da fa yake kawo mana zamu zo mu yi magana akan wannan fadin gane yace da sujjadarsa kun san an yi sujjada sai zama fajalsa tahu baina sajadataini na zura ido na samu wato zaman sa tsakanin sujjada guda biyu sannan fasajda tahu sannan kuma na samu sujjadarsa ta biyu fajalsa tahu ma baina taslimi wal insirafi sai na samu zaman da yake yi tsakanin sallama da gama sallar ko kuma tashi sallamar da kuma ya tashi ya bar wajen da aka yi sallah insirafi din yana magana sallama da gama sallah insiraf kariban wannan maf'uli ne na biyu na kiyamahu din sauran abubuwan da ya kawo su da fa ma'atufatun ni ala kiyamahu gane yana nufin sai na samu yace kusan kariban mina sawai kusan tsakankanin gap din da yake tsakankanin kusan ɗaya ne bai ce sawa'an ba bai ce fawajadtuhu sawa'an ba kusan ɗaya ne misalin kusan ɗaya ne yanzu misali mutum yayi sujjada in yayi sujjada minti nawa ne yayi tukunnan ya dago a sujjadarsa na biyu kuma minti nawa ne ko sakan nawa ne ya dago sai ya ga tsakanin sujjadan da dagowa sujjada na farkon da sujjada da dagowa na biyun kusan mintunan ko sakan din kusan ɗaya ne wannan kaga idan mutum bai tsaya ya zura ido ya lura ba zai yi ka gane wannan ba yanzu baka ga cewa in kai sujjada ta farko kai subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi guda uku a ta biyu kai guda hudu ko biyar tsawon su zai zama ɗaya ne ba zai zama ɗaya ba ka gani to saboda haka duk mutumin da duk mamun da ya zura ido ya mayar da hankali ya gano sujjadan nan na farko limami ya fi dadewa akan sujjada na biyu ko a na biyu ya fi dadewa akan na daya ko kuma kusan daya ne wannan ya nuna ma yayi tsaya ya lura sosai gane to yace tsakankanin wayannan abubuwan da ya ambata gaba dayan su ya lura kariban minas sawai kaga wannan ai wato ya mayar da hankali sosai wannan kuma zai nuna maka menene shi manzo sallallahu alaihi wasallama komin shi da tsari yake tsakanin tsayiwa babban nan yayi ruku'i sakan nawa yayi dagowa da ya tsaya yayi itidali sakan nawa yayi ka gane yayi sujjada sakan nawa ko minti nawa yayi da ya dago a zaman minti nawa sakan nawa yayi a sujjada na biyu yana kokari ya ga cewa kariban minas sawai dan ya zamanto mai sallan da zari hadisin da zai fassara mana da wannan hadisi shine hadisan nafilfilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan nafilfilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne za su fassara maka da wannan wanda Aisha take cewa in ya tsaya tsayuwa mai tsawo to ruku'in shi ma wato shigen tsayuwan ne a dadewa yanzu misali yana salla a raka'a daya yana karanta as-sabu tiwal a raka'a daya sabu tiwal din izu 20 da wani abu ne in ka kama daga suratul baqara har zuwa karshen suratul taubati kenan farkon suratu Yunus duk su ne saboda tiwal din kaga izu 20 da wani abu a raka daya zai karanta izu 20 da wani abu to ka kaddara awa biyu yayi a karanta izu 20 din to in yayi ruku'i ma awa biyu yake yi a gane in awa daya yayi in yayi ruku'i ma awa daya yake yi dan abin shi da tsari ya zamanto da tsari ko me yin wannan wato zai nuna maka ya san abin da yake kuma zai nuna maka lalle a cikin nutsuwa cikakke yake saboda in baka cikin nutsuwa cikakke ta yaya zaka iya daidaita sujadanka na farko da sujada na biyu su zamanto daidai irin sallah ce sallar annabawa sallar annabta wanda sufaye suke cewa al-abuda ibadan annabawa irin wannan mai cikakken nutsuwa har ana daidaita tsakanin sujada da sujada ruku'i da dagowa ana daidaita su zamanto iri ɗaya to dan adam ordinary dan adam ba zai iya yin irin wannan sallar ba shi yasa ba a cewa ibada ba a cewa ubudiyya gane saboda ko sallah ko karatun qur'ani ko azumi dukkan ibadu kala uku ne akwai ibada akwai ubudiyya akwai abuda ibada ubudiyya abuda kala uku ne ibada din yi ne irin ibadan da yanzu muke yi mu dai mun yi ibada da fadalan Allah da rahmun Allah ai afurubul akarba amma in dai dan daidai ne ba za a karba ba mun san me dalili tunani muke yi cikin ibadan mu tunani da zuciya da kokolwa ake yi zuciya tafi gangan jikin daraja wannan kowa ya sani inna fil jasadi ko mudgha iza saluhal jasadu kullu wa iza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya alqalbu ba saboda haka zuciya shine jagora na dukkan gangan jiki jagoran gangan jiki mafi daraja mafi kima gunda Allah yake dubawa sai muke yin uzurrukan mu da shi da bukatun mu gangan jiki rubabbe cikin kabari sai mu yi sallah ruku'i sujada da shi to idan ba rahmar Allah ba taya Allah zai karbi wannan abin eh tilka idan qismatun diza ne ai abu me kyau muka bar wa kanmu eh rabo ne wanda akwai kwara a ciki abu me kyau muka bar wa kanmu abu gurbatacce rubabbe shi kuma muka ce bari mu yi sallah bari mu yi azumi bari mu yi karatun qur'ani saboda haka duk ibadar da kake yi wanda lokacin da kake ibadar kana tunanin wani lamarinka ka gane to wannan shine ibada idan kuma baka tunani zuciyar da gangan jikin ahade suke to shine ubudiyya ba za ka san da ka kai matsayin ubudiyya ba sai lokacin da in kana karatun qur'ani baka tunanin yan darninka cewa ai wane ya ce yau zai kawo mun naira 20,000 ba ruwanka da shi ma ba ruwanka da 20,000 din ma in dai kana karatun qur'ani harshenka yana karatun qur'ani zuciyanka yana karatun qur'ani in kuma zuciyanka yana karatun qur'ani a zuciya ba a hada abu guda biyu ba zai yi ba shi yasa Allah ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi ba mutumin da yake da zuciya biyu a cikinsa saboda haka ba zai yi lokaci guda zuciya yana karatun qur'ani kuma yana tuna harkokin kasuwa ba sai dai ko harkokin kasuwa ko karatun qur'ani to saboda haka idan zuciya da gabobi suka hadu a dukkan ibada shine al-ubudiyya, idan kuma gabobi gaba daya da ruhi suka hadu, babban magana wannan ba za mu yi wannan ba, gabobi gaba daya da ruhi suka hadu shine ubuda. Ubuda shi yasa Allah ya ce wa annabi Musa wastana'atuka li nafsi din, kun san ma'anar wastana'atuka li nafsi, naji wasu malaman tafsiri suna fassarawa na zabe ka wa kaina don na zabe ka wa kaina don kaina, wannan kuskure ne, ba wastafaituka li nafsi Allah ya ce ba, wastana'atuka daga sana'a yasna'u sina'atan ne, aka gina wazanin ifta'ala ya zamanto ista istana'a, aka mayar da ta din ta a bisa ka'ida saddi da ta na ifti'al suka hadu, za mayar da ta din ta, me yasa ta istifal ne, harful istifal ne, to sai a canja harful istifal din da harful isti'ila'i, jinsin sa ya zamanto jinsin sad din ne, in ka ce istana'a ka hada harful isti'ila'i da harful istifal, to kaga ba zai tafi daidai ba, kishiyoyi guda diddani la yajtami'ani, gane shine ka cire ta din ka sa ta din isti'ila'i ne, sa din isti'ila'i ne, sun hadu daya, shine ka ce istana'a, to daga nan ne wastana'atuka, ma'ana na kera ka saboda kaina ne, Allah ya kera annabi Musa saboda annabi Musa ya ta mishi aiki ne, wannan shi zai nuna maka ibadun annabawa gangan jiki da ruhi ne duka, saboda Allah ya kera ruhin ne da gangan jikin gaba daya, ba gangan jiki kadai ba, kamar mota ne ba inji, fonko ne, bongo ne, kamar wannan ne, abin da yasa ya fadi wannan saboda ibadarsa ubuda ce, to saboda haka irin wannan sai annabawa ɗaya-ɗaya kun siddiƙai suna samu su yi irin wannan ibada na sakan ɗaya ko sakan biyu, wanda ya dage ya yi na minti ɗaya, wannan shi suke cewa fana'i, fana'i ɗin, misali kana sallah da ubudiyya zuciyarka da gabobi a haɗe kake sallah ko kake zikiri, zuciya da gabobi a haɗe kake zikiri, wani lokaci kaɗan sai gabobin su haɗu da ruhi, sakan ɗaya sakan biyu sai ka ɓace ka rasa inda kake, da zarar gabobinka sun haɗu da ruhi sun haɗu, to kamar baka wannan duniyan ne, waɗanda suke gabanka baka ganinsu, maganan da ake baka ji shine ake cewa fana'i ɗin, to su kuma annabawa ba sa shiga fana'i, dan gabobinsu da ruhinsu ya haɗu sun san da komai, sun san kai, sun san komai, ta gane shi yasa sabanin da sufaye suka yi maqamul fana'i ne yafi ko kuma maqamul baqa'i ne yafi, dinnan wato suna sabani ne akan akai mutum ordinary maqamul fana'i yafi maka, saboda gabobinka ne da ruhinka kace sa'a suka hadu, kamar mutumin da yake duniya ne second day second biyu yaje lahira ya fito, wuf ya shiga lahira kuma ya fito, kamar wannan ne ci gaba ne kai, amma su ga annabawa ba ci gaba bane, shi yasa muhakkikuna cikin malaman sufaye suka ce alfana'u qabla albaqa'i afdal min alfana'i ba'da albaqa'i, sannan kuma albaqa'u ba'da alfana'i afdal, idan baka taba shiga fana'i ba kai agunka fana'i yafi, amma ka taba shiga fana'i ba ka hiyabi. Kun gane wannan ilimi ne mai zulfi na ilimin ilimin sufanci. To wannan hadisi da muka karanta na daya, hadisin yana nuna wato sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna mayar da hankali sosai akan manzon Allah dan su rawaito abun da dukka ba kuskure. Kamar yadda hadisin yana nuna cewa shi zura ido wa manzon Allah din yana da wajihi guda biyu. In ka zura mishi ido saboda ka gano wani abu nashi ko wata ibadarsa, wannan ladabi ne. Idan kuma ba ka zura mishi ido ba dan wannan ba, ya zama su ladabi. Shi yasa an tambaye sayyidina Muawiya yaya manzo Allah yake, ce wallahi ba zan iya gaya ma komai akan manzo Allah. Aka ce me yasa, yace wallahi tallahi, yace tunda na musulunta ban taba tsayawa na zura wa manzon Allah ido, ina kalle shi ganin da zan iya cewa gashin sa kaza ko idon sa kaza ba shi. Inji sayyidina Muawiya, tunda na musulunta, yace. To ka duba wannan mutumin abinda ake gaggaya masa a wannan zamani. Shi yace bai taba tsayawa ya zura wa manzon Allah ido ba, yadda ma zai iya gane ga yanayin idanunsa, ga irin yanayin hannunsa, ga hancinsa, ga tafiyarsa, sai shi bai taba yi ba. Saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da saboda kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda wannan hadisin yana nuna mana wato dabtu irin na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam. Kun san ma'anar dabtu? Wato sahabban manzo Allah suna haddace maganganun manzon Allah da ayyukansa yadda maganganun suke, yadda ayyukansu suke, yadda in sun rawaito maka aikin manzon Allah ko fadin manzon Allah, karka yi shakku, karka zaci, haka abin yake, haka ya aikata, haka ya fada. Kamar yadda wannan hadisin yana nuna maka tsari a ibada. Tsari a ibada din asasi ne min ususus tasawuf. Tsari a ibada, misali kai ne wata ran za ka yi saukan Qur'ani, wata ran ka yi izu 30, wata ran izu 10, wata ran ma ba za ka yi karatun Qur'ani ba, wannan bai ba. Zai wahala a Qur'ani ka yi tarake saboda rashin tsari. In sauka ne kullum, ka ɗauki saukan kullum kawai. In ba za ka iya ba, ka ɗauki izu 20-20 kullum, 10-10 kullum, 30-30 kullum, ya zamo kana da tsari. Wadda wannan tsari ne za ka samu taraki. Amma duk ibada wata ran da yawa, wata ran kaɗan, wata ran ba a yinsa, kasafai ba za ka cin maburi ba. In kuma darni kake mabukatan ka, ba zai biya da wuri ba. Ka ɗauki abu guda ɗaya takamamme ka dinga yi, abin zai zo ya zamanto maka ismul azam. Ba kamar yadda mutanenmu suke canke-canke ba, yau kai ne a ya latifu, gobe ka bar ya latifu ka koma ya razzaku, yau kai ne a izawa ka bari ka koma tabara, ka koma kafi. Ka ɗau ya latifun kan mana kai biliyoyi ka gani. Shi ya latifin ya zama maka ismul azam. Ai kowanne ismi yana da wani adadi boyayye. Da zarar ka kai wannan adadin, ka san da ka kai ko baka san da ka kai ba, sai ismin ya juye ya zama ismul azam. Kawai in ka fadi wuci ka ja wannan ismin so daya akan kowace bukata, take bukatun zai biya. Amma abinda mutanen mu yanzu suke yi, kamar mutum ne anan ya fara tona rijiya, sai da yayi wata ɗaya yana tono, ya ce kai wannan ba ruwa da yawa, ruwan da nisa ya bari, ya je ya fara wani tono, sai da ya sati biyu sati uku ya ce kai nan ma alamun ba ruwa, ya je ya fara tona wani. To bai sani ba tonansa na farkon inda zai ƙara kwata ko kaɗan daga cikin tonansa na biyun ya tarar da ruwa. Kai ne kana jan ismi, kana dabda ismin ya juye ya zamo maka ismul azam, ka bari ka koma wani ismi, yaushe zaka cimma muradinka? Gini ne katanga ne kake yi, in he ka gama gobe ka zo ka cika, wannan bai da kyau, sai ka rusa gobe ka fara sabo, jibi maka zo ka cika bai yi baka, yaushe zaka gara sa wannan gini? To wannan shine a takaice, wa fi riwayatul Bukhari ma khalal qiyama wal qu'uda qariban min as-sawa, a riwaya ta Bukhari cikin wayannan abubuwan da ya fada yace banda tsayuwa da zama, ma'ana tsayuwa da zama din akan iya samun fifiko tsakanin wannan raka'a da wannan raka'a, ka gane? A ce tsayuwa ta farko ta fi tsayuwa ta biyu tsawo, kun ga ko a malikiya ne ai mustahabi ne haka, sura ta farko tafi ta biyu tsawo, saboda tsayuwa ta farko tafi ta biyu tsawo, haka ne? To yace duk wannan abubuwan da na fada in ka cire tsayuwa da zama, to sauran duk kusan ɗaya ne tsakankanin su, amma tsayuwan taraka ɗaya da ta biyu ta kai suka iya bambanta, ko zaman taraka ta zama ta farko da kuma zama ta biyu suka iya bambanta, saboda zama ta farko misali ta hiya kawai manzo yake yi, a zama ta biyu fa akwai addu'o'i. To yace in ka cire wayannan abubuwa guda biyin, sauran yace qariban min as-sawa, kaga kenan riwayar Imam al-Bukhari ya fassara mana da riwayar Sahih Muslim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Allah'a emanet olun.